أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم مدعاة كنت شوى تاردكو أتكي ونيسا بنشرنا كتوين رحمة شرنا حباك دامار من أي كورة تنبيونكو وأن تخشى في أدين دراي وزوى كمالا دوما السلام مفتا كما أنا إيا أيكم من الزاقوان ننتنبيون نيري تكن لبوبوا أنا سفري تكو سفري biyar 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 hudu 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 daya uku da kuma 0706604145 sai kuma 0700 wato ta kuma ta kenan 0706604145 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Duk barkun lokaci, a yau dai muna Asabar ne 21 ga watan Safar na shekara ta 1439 da hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Kuma muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Khan Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano, wanda ke samun damar da mun amsa waɗannan tambayoyinku. Da kuma sunana na Sidir Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin, sai ku biyo mu. Haka haka Allah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka zan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa Jami'us Sahih, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadithaini ra'aytu ahaduhuma wa ana antaziru al-akhar. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana wasu hadisai guda biyu wanda na ga ɗaya daga cikin su kuma ina jiran ga ɗayan. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا بابا حديثي تشوى أمانة تاسو كأتكين واتو أسل كوتوشا زفة مزاجي إن وانا مزاجا سكسن إلمين القرآن سكسنكم إلمين السنة. Sannan ce wa haddathana ar-rafiha, kuma annabi ya bamu labarin sanda za a ɗauki wannan amanar daga cikin zukata. Kala annabi ya ce yanamu rajulun naumata fa tuqbadu al-amanatu min qalbihi, mutum zai kwanta bacci sai ya tashi an cire amana daga cikin zuciyarsa. Fa yadhallu atharuha mithla athar al-wafti, sai ya zamana abinda zai yi saura kawai na amana a cikin zuciyarsa wato kamar alamar wani tabo ne, wato kamar alamar wani tabo baki wanda yake fitowa a jikin fatar mutum. Yake cewa misla sai zallo asaruha misla alwakti thumma yanamu nauma fatuqbadu fayabqa fiha asaruha مثل أثر المجلك جمر دحرجته على رجلك. سنة إليكم كوما ويبا تيسي أساكي تلي أمانة تكين زوتي أسا تيسي داو أبن زي فصورة أتكين تكمر واتو ألامر ونقروا شيني دا كتاكا شينا كفكا فانا فيتا فتراه منبترا في زما كفا تايبو لورو كذن تتاتاسو وليس فيه شيء أما باب كومي أتكي ذاك زي كمان ruwa ne a ciki ko wani abu, alhalin kawai fatar ce sai bururu ta taso. Wa yusbihu an-nasu yatabaya'un, shi har a waye gari a lokacin da za a cire amana daga cikin zukatan mutane, shi sai a waye gari yatabaya'una, mutane suna ciniki a junansu. Wa la yakadu ahadun yu'addi al-amana, da wuya ka samu wanda zai rike amana cikin jama'ar da suke mu'amala da su. Ayu qalu, har a kai ga cewa inna fi bani fulani rajulan amina, ana bada labarin cewa a cikin suwa ne ko a unguwa kaza ana jin labarin wani mutum mai amana. Wa yuqalu lil rajul, kuka ga ana zuga mutum ana masa kirari ma aqalahu wa ma azrafahu wa ma fi qalbihi wa ma ajladahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman, kuma ga Allah yau mutun kirari ana cewa kai wani yana da hankali mutuka wani yana da wayo mutuka mana mai karfi ne sosai amma kuma babu wato imani kwatankwacin kwayar kobayya a zuciyarsa Hudhayfa yake cewa wala qad ata alayya zamanu wala ubali ayyukum bayatu ce nazo na samu kaina a wani zamani ban damu ba da kowa ya zanyi harkar ciniki wato saboda amana da take cikin jama'a a lokacin ban damu ba da kowa ya zamu iya harkar dukiya da shi zamu iya harkar ciniki da shi da in kana musliman raddahu alayya alislam ce idan musulmi ne to sai ya zama na musuluncin sa shi zai dawo min da shi wato koda na bashi dukiya ta ya tafi musuluncin da yake da shi a dauki da shi a ras zai yake min wannan dukiya zai dawo da shi ya dawo min abinda na bashi na dukiya wala in kana nasraniyan idan kuma ba na tsare ne wato ya zama na ba musulmi bane kirista ne raddahu alayya sa'i to ban gidansa ba zai bashi ya ci amana ta ba zai matsa masa ya dawo min da amana ta yake cewa amma yau to amma gashi a yau mun waye gari kuma kuntu ubayu illa fulana wa fulana bana iya harkar ciniki ko harkar kasuwanci da ke da wani da wani wato wasu iki da dagaggun mutane wannan hadisi yana daga cikin hadisin da Hudhayfa ibn al-Yaman ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke wanda yake nuna irin yadda mutane za su koma wato yadda abubuwa za su faru ko a samu canji a cikin ɗabi'u da halayya da addini da mutane Hudhayfa ibn al-Yaman yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wasu hadisai guda biyu a cikin su ya faɗi wasu lokuta guda biyu da za su zo a cikin al'umma lokaci na farko ya ce ya gan shi shine lokacin da mutane wato suka kasance wato sun koyi alƙur'ani ya sauka a cikin zukatansu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda alƙur'ani ya riga ya latsa zuciyarsu ya shiga ƙoƙon zuciyarsu suka koyi alƙur'ani suka koyi sunna suka yi aiki da abin da suka koya a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tarbiyyar da ya ba wa al'umma da tarbiyyar da ya ba wa sahabbansa ridwanullahi alaihim ya kasance suna aiki da duk abin da suka ji na umarni ko kuma suka ji na hani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su lafiya gaya musu ko kuma alƙur'ani ya sauka da shi saboda haka aka samu kyakkyawar rayuwa aka samu amincewa juna aka samu gaskiya da zamantakewa mai kyau tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake tarkar ko yake shayin dan uwansa zai cuce shi dan uwansa ba ma zai masa ba daidai ba saboda haka ko menene zai bayar da amana zuwa ga dan uwansa ya tabbata cewa dan uwan nasa zai da masa da wannan amana ba tare da ci masa amana ba to sannan yace an tabbin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin za a dauke wannan amana daga cikin zakata wato za a waye gari an cire wannan amana din da jin nauyinta a cikin jikin mutane inda mutum zai yi bacci sai ya tashi sabu an cire amana daga cikin zuciyarsa da zama da ɗan abin da sai saura a cikin zuciyarsa ba yawa da zai kuma koma bacci kuma za kuma cire sauran sai zama da yasir kaɗan wato da zama da kamar yayi misalin sai ce ka jabrin da harashta wa ala rijlika fa da fita tarahu min bashira wala ta fi shay da zama na kamar ka taka wani abu da kafarka ka taka wani abu da kafarka sai ka gan shi sai ka ga kafar ta yi bororo ka taka wani garwashi da kafarka shi ta yi bororo sai kamar ta yi ruwa alhalin babu ruwa a ciki to haka za ka ga mutum gashi alamar safika ce wani mutum ne wanda za ka iya amincewa da shi daga shigarsa daga yadda yake magana daga fuskarsa in ka gan shi sai ka ce wannan mutum ba zai cuce ka ba ba zai ci amanar ka ba amma kuma kawai wani iska ne shirme ne wannan duk abin da kake gani ba shine hakikarin mutumin ba sai idan ka ɗauki amanar ka ba shi to a lokacin ne za ka fahimci cewa ashe ba haka ba ne shine yake cewa za a waye gari mutane yatabayauna suna harkar ciniki fa la yakadu ahadun yu'addi al-amana amma rasa wanda zai bayar da amana kawansa yadda wanda zai rike amana har kaga saboda karancin masu amana an waye gari ana cewa ai a garin suwa ne ko anguwar suwa ne inna fi bani fulan rajulan amina yake rura maka karancin masu amana har ta kai in an ji wani mai amana mutum guda ɗaya sai ka ji ana labarin sa ce kai bai ai a guri kaza ko anguwa kaza ko a cikin mutane kaza akwai wani yana nan mai amana da wahala kai mu'amala da shi kaga ya cuce ka da wahala kaga wani abin da zaka kushe tare da shi wato wannan yana nuna maka karancin abin idan an samu guda ɗaya sai ka ana ta labarin sa yake cewa yake cewa sai kuma kaga an samu wani mutum zaka ganshi ana yabansa ana cewa mutum ne mai hankali mutum ne mai dabara mutum ne mai wayo mutum ne mai ƙarfi amma ko ba imani a zuciyarsa duk waɗannan abubuwan da ya hada zaka samu babu wani imani a zuciyarsa wanda za su sa shi ya yi gaskiya wanda zai sa shi ya zama mai amana wanda zai sa shi ya zama mutumin kirki mai tsoron Allah shine wama fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min iman yake cewa a dacen nawaye gari wato ban damu ba ko wane ne zan yi mu'amala da shi musulmi ko ba musulmi ba na tabbata ba zai cuce ni ba in musulmi ne wato musuluncinsa ba zai bari ya cuce ni ba don musuluncinsa na gaskiya ne da gaskiya rike musulunci da gaskiya ya yi imani da abin da duk Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa masa a cikin alƙur'anin sa ko ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk kuma ba musulmi ba ne na tabbata yana da waɗanda yake girmama su ko haka ba za su bar shi ya yi cuta ba don haka da zarar suka ga alamar yana ɗan yi cuta to za su taka masa birki ko haka akwai littako akwai ganin girmama juna akwai sanin haƙƙin juna ya ce to amma a yanzu ba zan iya yin harkar ciniki sai da wane da wane ba saboda karancin waɗanda suke riƙe da wannan amana wannan zai fi tuni da yana faɗa a lokacinsa a lokacin akwai wasu daga cikin sahabbai akwai wasu tabi'ai akwai waye amma har an fara samun matsala an fara samun karancin waɗanda suke riƙe da amana to ina kuma ga yanzu wanda al'amari ya ƙara suke cewa ya ƙara taɓarɓarewa sai ya kasance idan yau aka ce an samu wani mutum wanda yake mai gaskiya ne mai amana ne sai kaga kowa ya sanya hopinsa a kansa to kowa shi yake wato ganin ta hannunsa ne za a samu yara ta hannunsa ne za a samu abubuwa su saisaita abubuwa su yi kyau saboda ƙarancin waɗanda suke masu gaskiya an waye gari da musulmin da wanda ba musulmin ba duk baka iya bambance halinsu baka iya bambance su baka iya bambance cewa wannan musulmi ne wanda kullum ana karanta masa alkur'ani kullum ana karanta masa hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana jin koyarwa da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana kalami har ya girma har ya zama wani abu wanda shi kwata-kwata ba bai imani da alkur'ani ba bai imani da manzon ba bai tsaya ya saurari wani abu na alkur'ani ko wani abu na karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kasa bambance su wani lokaci ma ka samu wanda ba musulmin ba ya yi maka abin da yake na mutunci na gaskiya abin da ba za ka samu tare da musulmin ba ko da ka al'amura da sun bi sun dagule sun lalace sun taɓarɓare wanda wannan shi ke nuna maka an ɗauki amana daga cikin zukata wanda amana ɗin ita ce jigon rayuwar ɗan adam a doron ƙasa tun daga amana da suke tsakaninsa da ubangijinsa yayin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi ya riƙi alkawari daga wajensa wato ya alkawari da shi akan cewa zai bauta masa shi kaɗai ba zai bauta kowa ba zai bi umarninsa zai kiyaye hannunsa ɗan adam ya yarda ɗauki wannan alkawari tsakaninsa da Allah ya yarda cewa zai riƙe wannan alkawari zai bi inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibali abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahuma Allah ce mun bujuro da amana ga sammai da ƙasa da duwar wasu ya ce ga amana in za ku iya ɗauka suka ce ba za su iya ɗauka ba suka wuji wa kansu tsoro sai su ɗauki wannan amana za su sauke ta wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan ɗan adam ya ce shi zai ɗauka kuma ya ɗauka innahu kana zaluman jahula lalle ɗan adam ya tabbata mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci dan adam ya yarda da wannan amana Allah subhanahu wataala yana cewa alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم الله كتوى أشيب أن يمأل قولي لكوب يأكو يأن آدم سوى ألا تعبد الشيطان فكذا كبوتا وشيئا إنه لكم عدو مبين شيئا مكيني ويبين كيا ذلكو وأن اعبدوني سوى كبوتا من هذا الصراط المستقيم ونشين يستقلك مليديتي wato Allah yana gaya wa dan Adam cewa yayi wannan alkawari da su wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tuna lokacin da ubangijinka yayi alkawari da yan Adam lokacin da suna tsan annabi Adam alayhi salam yayi alkawari da su alastu bi rabbikum fi bani ne ubangijinku ba kalu bala suka ce ina ne ubangijinku ya Allah wato suka yi ikrari suka shaida cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin su shine wanda yayi su kuma shine wanda ya cancanta su bauta masa kuma dan Adam wannan amana bai riki ta ba yadda ya kamata sai ya kasance dan kadan ne wanda suka yi imani dan kadan ne wanda suka bi Allah kadan ne wanda suka tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala har zuwa kuma amana da take tsakanin bawa da bawa ko mutum da mutum ta kanta wannan amana wadda kashi kashi ce ya kasance dan Adam tunda bai rike babbar amana ba amanatul kubra ita ce amana da take tsakaninsa da Allah to babu shakka da wahala kuma ya rike amana da bata kai wannan ba ba zai ji tsoron Allah a cikin wannan amana ba tunda bai ji tsoron Allah a cikin haƙƙinsa ba saboda haka sai zaman amana ta yi karanci amana ta yi karanci tsakanin uba da ƴaƴansa ƴaƴa ba za su kula da haƙƙoƙin da suke kansu na iyayensu ba kamar yadda su ma iyaye ba za su ɗauki haƙƙin da yake kansu na ƴaƴansu ba haƙƙin kula da su haƙƙin da tarbiyyantar da su da ba su kyakkyawan ilimi wanda zai sa musu tsoron Allah wanda zai sa musu tunanin lahirarsu ba su riƙi wannan da muhimmanci ba kuma ƴaƴan ba su riki amana da take kansu tsakaninsu da iyayensu ba ta su yi musu biyayya ta su girma musu ta su da musu su ji kansu to ba su kiyaye wannan ba amana da take tsakanin mazaje da matansu na aure ita ba wannan amana wanda Allah subhanahu wataala ya kira ta misaqan ghaliza wa akhadna minkum misaqan ghaliza wannan alkawarin da yake tsakanin miji da mata shi kansa idan muka lura zamu ga cewa ba cika kula da shi yadda suka mata ba mazaje ba su cika kula da haƙƙoƙin matansu ba kamar yadda su ma matan suna watsi da haƙƙoƙin mazansu ana cin wato amanar juna ana cutar da juna haka nan tsakanin makoci da makocinsa haka nan tsakanin aboki da abokinsa tsakanin mai mulki da waɗanda yake mallaka wato waɗanda yake mulka masu mulki ba su kiyaye amanar da suka ɗauka ba tattalakawa da suke ƙarƙashinsu su masu mulka ba su kiyaye amanar da suke wuyansu ba tarbiyayya da girmamawa ga shugabanninsu su za ka amana ta yi ƙaranci in kasuwa a junansu amana ta yi ƙaranci ta yadda kowa hankoransa shi ne yadda zai tara abin duniya ba tare da ya yi la'akari ta hanyar zai samu wannan abin ba hanya ce da ta dace ko hanya ce da bata dace ba hanyar ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa ya halatta masa ya nemi wannan abu ko kuwa a hanyar da ya haramta masa ta nan zai samu abu shi dai burin sai ya tara wani abu yana ganin wannan abin da zai tara din shine komai a rayuwarsa tare da cewa ya manta cewa wani nauyi ne yake tura wa kansa ba kiyaye wannan amanar ta juna ba ana cuta da juna idan dan kasuwa ne yana kokarin yadda zai ci tsabar riba koda ko zai cuci masu abokan kasuwancinsa saboda haka idan ma'aikaci ne shi ma yana kokarin yadda zai yi dabara ga cikin wannan aikin ya yi cuta wani sana'ar hannu yake ya zai yi cuta a cikin wannan sana'ar ta sai ya ha'inci ya yi yaudara zai zamana abin ya yi wahala cikin 'yan siyasa cikin 'yan kasuwa cikin 'yan tajirai a cikin malamai ba a riƙe amana ta ilimi ba ta yadda za a faɗa gaskiyar da ta dace aƙalla idan mutum ba zai iya faɗar gaskiyar ba to ya yi shiru من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت dan yana da wani abin da yake tsoro ko yake fargaba to yayin shiru ya bar waɗanda za su iya fada su fada to amma sai ya zama na akasi ya zama na zai fada ƙarya zai kuma ƙaryata masu gaskiya to wannan a dukkan wani sashi na rayuwa an samu tsarkurewar wannan amana shi yasa rayuwar ta zama da wahala a ko'ina yanzu ka kalla a duniya cikin rayuwa cikin kunci ake cikin wahala ake saboda me saboda wannan amana da aka yi aka yi watsi da ita aka cike ta ya zama na kowa yana fargabar kowa kowa yana shayin kowa kowa bai yadda da kowa ba su matukar dai ba a dawo an rike amana da ke mafi girma ba al'amanatul kubra ce amana da ke tsakanin dan adam da ubangijinsa to zai yi wahala kuma wata amana da ke tsakanin dan adam da dan uwansa dan adam ta samu kubuta to shi yasa muke ganin irin halin da muke ciki a yanzu da irin wahalhalu da suke fuskantar mu da abubuwa da ake gani waɗanda suke fuskantare suke wato dubun zama wa mutum zuciya ba abin da yake kawo wannan suke watsi da amanar da suke tsakanin mutum ɗan da ubangijinsa da aka yi wanda wannan ya haifar da watsi da amana da take tsakanin wato da take tsakanin bawa da bawa الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يقول قد ندس في إيماني كده كتش أمانة الله ده من زنسا كما كتش أمانة ده كي تكانونك أكا قبات ده أمانة الله ده من زنسا ده من كي آي تشيزي سا من كي آي أمانة ده كي تكانونك يعني ده يكسن تي أمانة الله ده من زنسا بتثيلة با فهو بيدي ده أمانة ده كي تكانونك تثيلة Allah ce ya fara da cewa ku kada ku ci ha'inci Allah da manzansa sai ku ha'inci amana da take tsakanin ku alhalin kuna sani wato da dangan sashin ku ya rika cutar da sashin ku ya rika cin amana sashi Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu
sami tsamanin mallan haye ta karan kare da ne da farko a yau ta zane daga wani tsarin mu da yake cewa assalamu alaikum tambaye ta kace wanda yake jami'i na sallar asuba yake jansu ya kasance mazinaci kuma shi ya san cewar yana hakan amma sauran mutane ba su sani ba shi ko baya so ya tuna masa asiri gashi babu inda zai je samu masallaci a kusa sai nan din shi ne yake tambayar shin mallam zai iya bin sa ne ko kuwa zai daina bin sa ya rika yin tsan da shi kai
to kamar da yadda aka sani shine sharadin liman ana so a samu mutum adali mutumin kirki a sa shi da yi limanci in ya zama na wanda zai yi limanci ba na kirki ba ne wanda sai idan ya fi ƙarfin kowa kuma shi ne shugaba ko shi ne mai gurin ko shi ke da tsada nama a gurin ba za a iya cire shi ba to kaga wannan zai iya limanci da fajiri ne limancin sa irin wannan yanayi kuma ba zai cutar da sallar waɗanda suke bin sa sallah ba domin fajircinsa da rashin gaskiyarsa rashin tsoron Allah sa wanda ya takaita a kansa ne ba zai shafi masallata a bayansa ba shi yasa malamai suka amince suka yadda suka ittifaki akan yin sallah a bayan shugabanni azzalimai wato wani shugaba ne azzalimi wanda yake cutar da al'umma yake cutar da jama'a da baya son gaskiya to ya zama shi ne kuma liman shi yake jan sallah ya halatta a bi shi sallah wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar sun yi sallah a bayan Hajjaj al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wani shahararren mai mulki da aka yi a daular Bani Umayya sun yi sallah a bayan shi kasance wasa shi ne shugaba shi ke jin sallah haka ba su ƙi yin sallah a bayansa ba al-Hasan al-Basri yana da shi wanda suka yi sallah a bayansa yake cewa sallar muna gare mu fajircin sana kansa saboda sallar mu ta mu ce wannan mu ke da abinmu sannan fajircinsa wannan shi ya shafa bai shafe mu ba saboda haka idan ya kasance shi wannan liman da kake faɗa in har abin da kake faɗa hakan yake ba tsammani ba ne ko zato ko jita-jita ko mummunan zato idan har ya tabbata hakan ne ko shi watakila ya taɓa gaya maka kana da wani abin da yake mai ƙarfi hujja mai ƙarfi wanda kai kasanta kuma ba yadda za a yi mutane su gamsu da ita to in ba yadda za a cire shi kuma ba ka da wani guri da za ka yi sallah sai nan sai halatta ke sallah nan sallar ka tayi sallar mamun da suke sallar ba su tayi amma idan ya kasance wani abu ne da za a iya cire shi kuma an tabbatar da abin da ake faɗa din haka ne ba kawai zargi bane ko muna da zato an tabbatar cewa haka ne to shikenan sai a cire shi a samu limami wanda yake na kware a saka amma idan babu hakan ba za ta samu ba to ya halatta a yi sallah a bayan sa
sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallam yana da aboki amma kuma baban abokin nasa barawo ne shin ya halatta ya ci abinci a gidansu
to idan abin da yake kawowa bai da sana'a sai sata sata ce sana'a san bai da wata sana'a kashi yake ko na bai halatta a ci abin da yake kawowa ba don abin da yake kawowa ma'ana daga fushi yake kawo shi idan ya kasance yana da sana'a sai dai a cikin sana'a sai yana hada rashin gaskiya yana cuta ko kuma abin da yake mai kyau to wani halatta don an ci abincin gidansa ko iyalansa sun ci ko wani ya ci amma idan kasancewa abin da yake kanki da shi ko yake kawowa haramun ne to haramun ne ka karbi abin da yake haram a gurin wanda kasancewa haramun ne yake kawowa
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam mutum ne ya fara kasuwanci da kudin haram bayan ya samu riba mai yawa sai ya cire adadin kudin haramun din ya bayar shin ya matsayin wannan dukiyar tasa
to idan dukiyar ce ya samu ta hanyar haram dukiyar haram iri biyu ce akwai dukiyar da take ta wani ce dukiyar da take ba ta wani ba ce amma kuma hanyar da aka yi ta same ta haramun ne dukiyar wani a ce sata ya yi ko kwace ya yi ma wani fashi ya yi wa wani damfara ya yi ma wani ya samu dukiya kaga wannan dukiyar akwai mai ita to wannan idan ya zai tuba shi ne sai ya mayar wa da wanda suka saci ya saci ya saci dukiya a gunsu matukar ya san su su waye tubansa ba zai karɓi ba sai ya mayar musu da dukiyar su tunda an san su waye abin da masu dukiyar akwai dukiyar da take a hanyar da aka bi aka same ta haramun shi misali mutum ne yake harka ta riba ko mutum ne yake sayar bijiya ko mace ce take taruwanci tana samun kuɗi kaga duk wannan hanyar samun kuɗi hanya ce mummuna duk kuɗi da aka samu anan kuɗi ne na haramun amma kuma ba mai shi mutum da take taruwanci ta karɓi kuɗi wurin wasu mazaje masu abin nan fasikai to ba za a ce ba ta tuba ta je ta neme su biya su kuɗin su wannan bai halatta ta karɓi wannan kuɗin nata ba saboda wannan kuɗi da ka samu ba mai shi tana iya kuta daga wannan dukiya ta hanyar da ta dace shi ne ta hanyar ta bayar da shi a yi wasu ayyuka da shi na al'umma a yi a gina kwalbati a gyara titi a gyara asibiti wani abu ne da al'umma za ta amfana da shi to idan dukiyar da yake faɗa ta haramun da tuna bai faɗi wacce iri ba ce idan ta wasu ne to wajibi ne ya mayarwa da wannan masu dukiyar su matuƙar ya san su idan kuma ba ta wasu ba ce wata hanya ce ya bi wacce ba shari'a ba ta yadda ba ya tara kuɗin haka ta hanyar riba ko ta hanyar caca to wannan zai fitar da dukiyar kawai ya yi aikin alkhairi na jama'a da su haka nan waccan ta farko ita ma idan bai san masu dukiyar ba ita ma zai aikin jama'a da wannan dukiyar sannan abin da ya hayayyafa wato ribar da ta haihu daga cikin wannan dukiyar a gurin wasu malamai suna cewa sai ya mai da uwar abin wato sai ya mai da ribar da wannan mutum kamar misali kwace ko wasu ne ya kwace to in ya tashi zai mai da ribar da abin da ya kwata wato asalin kuɗin zuwa ga wannan mutum wannan shi ne ra'ayin Hanabila wasu daga cikin malamai kamar Shafi'iyya kamar Maliki malamin Malikiya suna cewa in ya mai da kuɗin zuwa ga ya halatta ya ci ribar ta halatta gare shi tunda shi ne zamin da a ce kuɗin za su kwace a hannunsa ai shi zai biya to kaga ya halatta ya ci ribar wasu abin da wannan kuɗi ya haifa saboda haka idan muka ɗauki wannan ra'ayi na su waɗannan malamai za mu yi cewa dukiyar ko da na wasu ne ya kwata ko irin mutanen da ake ba su ajiya kawai ya je ya ci harka da kuɗi kaga ya yi amfani da kuɗin wasu ba tare da izininsu ba to ana iya mayar musu da kuɗin ya iya amfani da ribar ba tare da wanda ya zama haramun gare shi ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam menene matsayin maita a musulunci sannan kuma shin maitar ma gaskiya ce
bai ta tsafi ne bai yadda abubuwan su suke matsafi ne saboda ka tsafi kuma haramun ne kafirci ne da mutum ya zama na hanyar da yake bi ya yi tsafin nan hanyar ce ta kafirci kafirci yake subhanahu wataala yana cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اكن ان اчкин ايار الله سبحانه وتعالى كتاب وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر ذلك كسهري كافرچيني ايار فرقم ايار الله سبحانه وتعالى الى مغنا كان يهوداوا يجي سن بي ابيندا شيطانو سكي كرنتن دسو ا زمان الملك النبي سليمان نسهري ce annabi Suleiman bai kafirta ba sai dai shaydanu su suke kafirta yu'allimuna an-nasa sihr suna koya mutane tsafi kaga ashe koyar da tsafi kafirci ne aiki da tsafi kafirci ne hakanan cikin ayar yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin su wannan mala'iku ba sa koyar da wani tsafi hatta ya qula hasse sun ce inna ma nahnu fitnatun mu fajar raba ce ta Allah fala takfur kada ka yadda ka kafirta mutum ya ce shi bai koya masa haka to ya yadda kenan ya kafirta wasu shi ba zai iya tsallake wannan jaraba ba saboda ka sihiri abin nan mai tasiri ce sihiri kuma kafirci ne ba ita ce kambun baka da ake faɗa ba kambun baka wannan ba shi da alaƙa da sihiri wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake halitta tare da wasu mutane sun ga abu na mai kyau na kirki suka yabe shi ba tare da sun sa Allah a ciki ba abin ya lalace mutane sun kasu biyu a irin wannan akwai wanda za su yi haka da gangan nan su yi cutar da wani wato sun san cewa suna da kambun baka za su ga abu don su cutar da mutum su yi masa wannan kambun baka da wato su yi ba abin su kisa Allah a ciki don abin ya samu matsala akwai wanda kuma za su yi ba tare da sun san sun yi ba to kaga wannan ba su da laifi na farko suna da laifi na biyu ba su da laifi amma wannan abin shi bai da alaka da sihiri kaga shi ba sihiri ba da bannan ba mai ta bane ba shi ne bai ta ba mai ta sihiri ce abin nan sihiri ce mai matsafi ne saboda ka hukunta hukunci matsafi ne
sai wani ke cewa assalamu alaikum malam a addinance akwai hanin kananan yara kasar shekara 7 su ta barci don sallar magriba ko kuma umarni a tashi su da zarar an fara kiran sallar magribar daga bacci da suka fara
ko gaskiya ban karanta wani abu ko ba zan yi tuno wani abu da ya shafi wannan ba gaskiya cewa yaro ba a bar shi ya yi bacci daidai magariba ko a tashe shi wataƙila ko ana buƙatar ya ci abinci ne kafin ya yi bacci amma dai abinda na sani shi ne ba a barin yara suna yawace-yawace da gefen magariba domin a lokacin shaidanu suna wawwatsuwa suna barbazuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka in lokacin magariba ya yi ana so a riƙe yara kada ba suna yawo suna fita suna tsalle-tsalle a waje su zauna a gida domin a wannan lokacin kamar yadda annabi ya ce fa inna shayatina tantashir a daidai lokacin shaidanu na warwatsuwa wanda na sani amma ban san maganar cewa bacci ba
wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam wacce addu'a ce ake karantawa idan liman yana huduba ya duka ranar juma'a
yana nufin tsakanin
zama
da abin nan ba wata addu'a kayyadajjiya wato keɓaɓɓiya da aka ce ita ce ake buƙatar mutum ya yi lokacin kawai dai in kana da addu'ar da za ka yi buƙatar kada kai ka san mece ce ka roƙi Allah a lokacin kawai amma ba wata kayyadajjiya addu'a ce aka ce ita za a yi ba
sai tambaye ta ta gaba yake cewa malam ya ake gane wali kuma sannan ya sufofinsa suke
to alwali kuma alwali tana nufin masoyi wanda yake san Allah Allah yake san shi sai fassa kuma ta ce imani da tsoron Allah shine kiyaye dokokinsa bin abinda wato aiki da abinda ya wajabta da barin abinda ya haramta ya hana hani na haramci duk mutumin da zai zama mai imani ne kuma mai kiyaye dokokin Allah ne ya yi abinda aka ce ya yi na wajibi ya bar abinda aka ce ya bari na haramun to wannan yana da wilaya wato yana da kusanci ga Allah subhanahu wataala yana san Allah Allah yana san shi Allah subhanahu wataala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ce tabbas waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki tare da su su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah kaga sai Allah ya sifanta su da cewa masu imani masu kiyaye dokokin Allah ya sifanta su da cewa su ne ta haka muka tabbatar da cewa waɗannan sifofi su biyu su ne waliyai don haka duk wani mumini mai kiyaye dokokin Allah waliyi ne sai dai kawai walittakar tana fifita ta wani tafuwa ne gwargwadon imanin ka kiyaye dokokin Allah ka gwargwadon irin yadda ka samu walittaka wanda ya fi kowa imani da tsoron Allah wanda ya fi kowa samun walittaka a wurin Allah sai mai biye masa sai mai biye masa har zuwa ga mumini na ƙarshe wanda imaninsa da tsoron Allahnsa shi ne na ƙarshe babu ƙasa da wannan to shi ne waliyi na ƙarshe amma duk wani mai kiyaye dokokin Allah mai imani duk wani mumini mai kiyaye dokokin Allah to waliyin Allah ne yadda ita wannan ayata ta nuna kuma yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Huraira ya rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaito shi daga Allah Allah yana cewa man adari waliya faqad azantu bil harb fala yazalu abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu azwa qashan hadithu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan hadisi kursi wanda duk ya cutar min da waliyina wato masoyina to na sanar da shi ya fito na fito mai makara da shi wato Allah yana masa kalubalen su su kara da Allah kaga wannan ba karamin wato baratsa tsoratarwa ba ce Allah ya ce ka fito ku yi faɗa da shi ku rukuma da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce babu abin da bawana zai kusance ni shi kamar abin da na farallanta masa wato yayi abin da yake farilla ne wato wannan shine matakin mafi wato shine matakin mafi zama wajibi mutum ya kiyaye abin da yake wajibi a kansa da farko yayi abin da Allah ya wajabta masa ya kaucewa abin da Allah ya haramta masa wannan shine matakin farko na samun walittaka to sai kuma mutum ya ci gaba akan wannan ya dora da nafil tulo wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusantata da nafil tulo hatta uhibbahu har sai na so shi kaga wannan wani mataki ne saboda wancan yayin da bawa kuma ya kasance bayan aikata farilla da barin haramun kuma ya zama yana aikata nafil tulo yana kiyamul layli yana azumin muka na nafil tulo yana yawan karatun alqur'ani abubuwan da su zama wajibi akan sa bai yana yi babu shakka wannan ya dauke ya kuma taka wani mataki babba Allah ya ce ba zai gushe ba ina tayin wannan hatta uhibbu har sai na so shi fa idza ahabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيدنه الله يجي باوا بزي غشي بينا كسنتا الى نيما كسنتي دني تنافل بلو حسي ناسوشي فإذا ناسوشي سي انزم جن سليكي جي دشي انزم غنن سليكي غني دشي انزم خنن سليكي دم قادشي انزم قفص سليكي تفياتي abin da ake nufi da wannan idan bawa ya yawaita nafil filu zai zama komai zai ji ba zai ji abin da Allah baya so shine kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi sai ya zama abin da zai ji zai yi kokarin ya ji abin da Allah yake so ne ba zai yaje kunnan sai ya ji abin da Allah baya so ba haka nan wa basarahu alladhi yusiru bihi zama ganinsa da kake yake gani da shi to ya zama na babu abin da zai yaje gani sai abin da Allah ya yaje masa ya gani ko abin da Allah yake so ya gani in dai zai samu lada in ga dan shi zai samu lada to zai nemi ya ga abin da Allah yake so ya gani ko ci abin da Allah ba so gani haka nan hannunsa ba zai sa ya taba ko ya dauki abin da Allah bai yarje masa ba zai dauki abin da Allah ya masa izini ya dauka ko wanda idan ya dauka zai samu lada haka nan kafarsa ba zai yadda ya tafi gurin da zai saba wa Allah ne ba zai tafi gurin da zai samu yardar Allah ne shi da wannan kafadi to ne shine ma'anar hadisin ba wai zai zama Allah ba babu abin da bawa zai iya zama makhluki zai iya zama khaliq makhluki yana nan makhluki wato halittacce Allah kuma yana nan Allah shi yasa anan Allah subhanahu wataala yake magana akan bawansa akwai al-abid akwai al-ma'bud wala yazalu abdi bawana ba zai gushe ba kaga shi yana nan a bawansa ba zai tashi ba ya zama wani abu wanda ba bawan Allah ba wannan kaga mataki ne na babba na walittaka kafin da yake cewa wala in sa'alani la utiyanna tabbas haqiqa in yau in ya tabbaina zan bashi wala in ista'azani la uidanna tabbas haqiqa wallahi in yana mu tsari na zan tsare shi saboda ya kai wani mataki da babu abin da zai roki Allah bai bashi ba babu abin da zai nemi tsarin Allah akan shi bai tsare shi ba saboda kaga ashe wallahi duka din kuma bayan sun same ta kuma tana hawhawa tana karuwa saboda haka duk wani mu'mini mai kiyaye dokokin Allah kai yana da wani gwargwado nashi na walittaka wannan shi sune waliyan Allah saboda haka duk annabawa waliyan Allah ne sahabbai abin manzanni waliyan Allah ne annabawa waliyan Allah ne siddiqai waliyan Allah ne salihai waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waliyan Allah ne amma mun san cewa duka waɗannan akwai fifiko tsakanin su tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض سورة الله يا في في تأنبا الزونان سوى سنف وسوء من زني سنف أنباوا اتكين من زنيكم أولو العزم من الرسل سنف سورة من زنن سنة اتكين وأن نبير لهم أولو العزم النبي صلى الله عليه وسلم النبي إبراهيم سوني قبا سوني خليق قوى الناس خليل الرحمن نيسان نقوى أنه صلى الله عليه وسلم شيني شو قبان سوى بعدها sana a cikin siddiqai wani da sirrin abubakar da siddiqi ya fita fita kowa a cikin shuhada muna da shahidai shuhada ubadar sannan su ne sama da kowane shuhada da aka yi sannan hamza shi ne kuma sai shuhada wanda shi ya shahada a yaƙin uhud saboda kowane aji na waliyai to akwai waɗanda suke sama akwai waɗanda suke ciki akwai waɗanda suke ƙasa kamar yadda aka san shukansu mu'minai gaba ɗaya wasu sun fi wasu wani kullum darajatun mai ma'amilo kowa na da matakinsa daga aikin da ya yi wannan shi ne abin da ake nufi ba wani abu ba ne ba shiga wannan
ta sai tambaya ta gaba take tsamalan wanda janaba ta same shi sau biyu wato ta farko ta same shi kafin ya yi ƙarfi kuma ta fi samun sa malam mutum zai yi wanka sau biyu ne ko kuwa
in ya sau ɗaya ya ishe shi ba sai ya haɗa biyu ba idan ya yi sau ɗaya shi ke ya ɗauke masa wannan jaraba insha Allah
wanda kuma yake cewa a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya su wane ne marubuta hadisi sannan kuma su wane ne waɗanda suka fi shahara wajen rubuta hadisi
so waɗanda suka rubuta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai Jabir ibn Abdullah akwai Abdullahi Abubada ibn Sabit Sa'ad ibn Ubada afwan akwai Sa'ad ibn Ubada waɗanda suna daga cikin waɗanda suka rubuta hadisi sayyidina Abubakar ya rubuta sayyidina Ali yana da wata sahifa wata kaddaci ita ma tana kunshe da wasu hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar yana da abin da yake rubuta a wajensa na wato kashe-kashen zakka ko kuma hukunce-hukuncen zakka waɗannan ya tabbata sahabbai ne wanda suna da rubutu amma wanda ya fi su rubutu a ciki shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As shine yake rubuta komai da ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam har ma akwai lokacin da wasu daga cikin Qurayshawa da ba musulmi suke cewa ya kake rubuta komai da ka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa yana fushi wani lokaci kuma ya yarda yana cikin fara'a ba su kana iya rubutu na abin da ya faɗe shi ne a cikin fushi ko ya faɗe shi a cikin raha da kuma ka ɗauka ga cikin ne ka rubuta ya je ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta komai duk wani abin da yake fitowa daga bakin nan nasu ya gaskiya saboda haka ya ci gaba da rubutawa abin nan da ya rubuta shi ake kira sahifatu sadiqa ana kiran wannan rubutu na shi as-sadiqa shi ne yawanci ake rawaito shi ta hanyar Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi jaddi din shi ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As Jabir ya rubuta mansa na wato tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam hajji tun daga fitarsa duk abin da yayi a hanya har zuwa lokacin isarsa Makka da abin da yayi lokacin da ya fita Madina abin da ya fita Mina daga Mina ya tafi Arfa daga Arfa ya dawo Muzdalifa daga Muzdalifa ya dawo Mina ya jifa daga Mina ya dawo Makka har dawowarsa Madina Jabir ya rubuta wannan gaba daya kuma yana karantar da mutane a wannan da sanda suka nema sau ka ce mansa ku Jabir a tsawaka waɗannan duk suna daga cikin sahabbai da suka rubuta amma wanda kowa rubutu a cikin su shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala
to sai sakon baban Aiman yake cewa assalamu alaikum malam da Allah ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kido a kansa kuma ina ga ingancin wannan maganar
eh magana ce ingantacciya annabi sallallahu alaihi wasallama yawan lokaci kan yi da kan kici kansa akwai hadisi a cikin zabi Tirmidhi da sunan Tirmidhi jama'i da shama'il Tirmidhi hadisin Anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qadima makkata qadmatan wa ala ra'si thalathu ghadair yazo makka ya kitse wato ya kitso uku ya haɗi gashin sa ya musu wato kitso guda uku a kansa to daga annabi yana yi
to ne kuma yake cewa mala ina hukuncin mutumin da yake ciyar da kannansa da kudin ruwa na banki tare da dinka musu tara da wannan kudi daga Nuruddin dan gata
to bari in ƙara bayani akan wacce tambaya ta farko watakila wannan wani ya yi amfani da wannan ya rika kitso irin wanda yanzu a zamananci ake yi akwai bambanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama laraba suna barin gashi sosai annabi sallallahu alaihi wasallama da gashi har wanda yake zubo masa har kafadarsa yana da gashi da yake zubo masa har kafadarsa har ya rufe masa kunnensa so annabi sallallahu alaihi wasallama yana da gashi laraba sukan bar gashi wannan gashi wani lokaci sukan buƙaci su rufe su tattige shi baya daga cikin abin da zai zama ya ja hankali ko a ga ya saba wa al'ada ko kuma wani abu a ce wani abu ne da wasu marasa mutunci suke yi saboda haka al'ada ce ta larabawa sannan kuma wani abu ne da ba ya takaita ne akan wasu marasa mutunci ba ko wasu wanda suke da wasu halayya marasa kyau a cikin al'umma sabanin yanzu na farko dai ɗan Hausawa ko Bahaushe ko ɗan abin nan bakar fata ba al'adar su ce tsara su ma har ta kai ma matakin da zai mata kizo ballantana ma kuma har in ya rasa su ma ya zai samu wasu abubuwa ya haɗa da su masa ya kizo wannan wani abu ne da ba al'adarsa ba bare ya ce al'adarsa ce tun farko haka sannan na biyu ko da ma ya kasance akwai wani bangare na al'adarsa a ciki an wayi gari kusan waɗanda suke yin wannan wasu ne a cikin al'umma waɗanda suke da wasu halaye marasa kyau da al'umma take Allah wa rai da shi saboda kwaikwayon wannan al'umma ce kwaikwayon wannan marasa halaye ne musamman ma ɗan Afirka musulmi ya san cewa ba al'ada ɗaya musulmi ba ce ya tare gizo har ya kitso a kansa al'ada ce ta waɗanda ba musulunci tare da su ba addinin musulunci tare da su ba su san musulunci ba su suke irin wannan mashaya giya mashaya burkutu suke wannan tafiya haka kabar ta ka fije ka ɗauki ta su ci babu shakka ka shiga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane a ɗabi'unsu to shi ma ya zama cikin su saboda ta zama cikin waɗanda Allah subhanahu wataala wato waɗanda ba su da imani da Allah ba su da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ɗabi'unsu sun yi sha bamban sun yi hannu riga da ɗabi'unka saboda haka ba zai taɓa zama halal ba mutum ya yi hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kitso uku a kansa saboda ka shi ma bare ya kitsa kansa ya fito cikin al'umma babu shakka wanda bai yi wannan ya yi mummunar fahimta kuma sannan ya shiga karkashin hadisin da muka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum yana kwaikwayon wasu ne ba yana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ita tambayar da aka yi wajen take cewa hukuncin wanda yake ciyar da kannansa da kudin ruwa na banki tare da ɗanka musu tara da duka wannan kuɗi
to mutum wanda yake da iyali a karkashin sa kuma yana da kuɗi na haram to ya kasance kuɗinsa ko dai ya kin ya gaure da halal da haram ne wannan dama ba matsala dan kuɗinsa ya gaure da halal da haram za a iya cin kuɗinsa za a yi amfani da kuɗinsa idan ya zama zallar kuɗin haram ne mutum da yake samata ko a'a shi wataƙila ma ya gaya musu kamar wanda zai ce masa ai da interest din da nake samu a banki shi ne nake muku ɗinki shi nake biya muku kuɗin makaranta shi nake suka muku abinci ku ci to kaga wannan ya bayyana musu cewa haramun ɗin yake amfani da su to anan game da yara ƙanana ko yaran da suke makaranta ba su fara tsayawa da ƙafafuwansu ba ko mace da take gidan mijinta shi yake ci da ita yake sha da ita ba zuwa ciki tana nemo kanta ci da sha ba wannan babu su ya halatta gare su su dan sun ci wannan ko sun amfani da dukiyarsa wajen karatu da biyan kuɗin makaranta da littafai da sauransu har zuwa lokacin da za su iya tsayawa da kafafuwansu idan yaro ne lokacin da zai gama makarantarsa lokacin da zai samu aikin yi ko ma yana karatun ne in ya samu abin yi to zai iya barin abin da ubansa yake bashi na haramu wannan wajibi ne haka wajibinsa ne ya bar abin da yake samu daga ubansa na haram matuƙar sai Allah ya buɗe mashi wata hanya ya samu aiki ko yana karatu ko ba ya gama karatu ya samu aiki yana tsaye da kafafuwansa to bai halatta ya ci gaba karɓa abin da ya san cewa haramun jinni ba daga babansa amma waɗanda suke ƙanana da waɗanda suke wanda yake kamar wato gajiyayye ne ko saboda ba zai iya ya samu ba saboda nakasa misali yana nakasa ba zai iya komai ba ko macen da suke ƙarshen miji ko 'ya'ya mata wannan babu laifi idan sun karɓi wannan amma shi laifinsa yana nan wuyansa shi bai kubutar da kansa ba daga wannan ribar yayin da uba ya ɗauki interest na banki ya ciyar da 'ya'yansa to ya yi amfani da kuɗin riba kuma yana nan a matsayin mai riba ba wai ya wanki kansa ya kuɗin zai kwashe interest ne ya ba mu wani can ba wai abin da yake wajibinsa ya soke da shi ba in ya amfana da shi shi abu shakka wannan yana cikin wanda suka ci riba saboda haka tuhumar da za a yi wa maciya riba shi ma za a yi masa ita
tumala Allah ya saka da alkhairi masauraro ne duka da wannan muka ga karshen a wannan rana idan kuma za ku yi ko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar da aka saba na 0800 555 443 da kuma 0770 778 442 da kuma sakon WhatsApp a kan 0700 360 4455 ko kuma cikin adireshin email na fatiyon rahama@yahoo.com da shafin fatiyon rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsankar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ya samu dama da mu amsa wannan tambaye naku Mustapha bin Adam tare da Bashir da tsungun ku suna tattara mana sautin akan na'ura ana tsaye da sautin da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.